الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. من أفارة وادا ميكا ساقون تعزية غا دير جشكين ما وطن دا سكي مكو سنتمو أنا مسلا چين نكومنا نكراتو واندا الله رسوا وجيكا سا أيو إنا أكي مسلا كما أنشي يارو ياكي شكرا شابي يركو الله وبنجي جيجيكا سيغافر تامس يمسا رحما يحدك كما كنشين سا iyayensa da su kakannin Allah Ubangiji ya ba su hakuri kuma ya ba su lada akan juriya idan tamu ta zo kuma Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe. Mai tambaya ta farko a gaba da yana tambaya akan sallar witri, idan mutum zai hada uku yayi sallama daya shi zai ji tatul istiraha? A'a, ba zai yi ba. Duk mutumin da zai yi sallah a jere, ina fata an fahimta. To hadisin Aisha tace la yajlisu fi shay'in minha, baya zama a koda. Haka mutum zai wannan ukun badin fitul istiraha. Haka kuma idan mutum zai yi sallah koda a lokacin tarawih zai jera din nan guda hudu nan, to badin fitul istiraha miƙewa ne kawai, shi da wannan la yajlisu fi shay'in minha, ba zama ko daya ciki. Sai wannan mai tambaya yana cewa karatun da aka yi a baya a makon da ya gabata, menene hukuncin yin amfani da napkin ko pampers? Wannan ba laifi bane ai, da aka ce kar ai fitsari a cikin wannan, ai lalura ce, yaro karami wanda shi dama zai iya fitsari ko yaushe, wannan ba laifi bane. Haka kuma babba wanda yake ciwo don an sa masa ba laifi bane. Yake cewa tambayarsa ta biyu shine, shin gashin mace al'aura ne? Idan al'aura ne, ya hukuncin su lokacin da suke kitso kuma suna zama da juna kuma suna magana? Al'aura ta kasu kashi biyu, akwai al'auratul mughallaba, akwai al'auratul mukhaffafa. Akwai al'aura mai nauyi, akwai kuma al'aura mai sauki. Dukkan jikin mace al'aura ce mai sauki, amma akwai inda yake zama al'aura ce mai nauyi, kamar yadda namiji yake da al'auratul mughallaba, shine abin nan shine daidai tsiraicin sa. Al'auran sa kuma mukhaffafa shine daga cibiya zuwa inda ya kai al'auran sa, da kuma daga kasan al'auran sa zuwa cinyar, zuwa gwiwar sa. Kaga cinya ai fa innal fakhida aura, amma al'aura ce mukhaffafa, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan bar ciyarsa a buɗe ba koma ya zai gani, wani ya nuna cewa ba al'aura ce mughallaza ba. To haka ne su ma mata, gashin kai da kuma daga wuya da sauransu, wannan duka al'aura ce mukhaffafa a wurin sauran mutane na waje. Amma in tana zaune a cikin gidansu sai ka ce ko shi ne ta zauna da hijabi? Na fata mun fahimta. Daka da gashin kanta don ta bari a cikin gidansu, mata su gani ƴan uwanta da iyayenta, waɗannan duk babu laifi. Ballantana kuma mata ƴan uwanta wanda nan za su yi kitso, wannan ba laifi bane, wallahu a'lam. Fa'ida ta gaba ita ce, tambaya ce ko? Dabo da yi kenan. Wannan mai tambaya yana cewa wanda ya ɗauki yaronsa yana sallah, yaron kuma sai ya masa fitsari, menene hukuncin sallarsa? Ya danganta, idan fitsarin ya fita waje har ya taɓa shi, to wannan zai dakatar da sallar ya wanke ya kuma ajiye yaron ko ya masa tsarki. Amma idan yana cikin pampers ko yana cikin wani abu bai fito ba, wannan babu laifi, zai iya ci gaba da sallah da shi a haka. Ko kamar mace tana goye da ɗanta, ta riga ta goya shi, kuma koda ya yi fitsari, ai abinda ake najasa tana zama najasa ne idan ta fito waje. Na fata an fahimci wannan. Saboda haka ya yi fitsari tana goye, ba za ka ce ta sake, saboda ai fitsarin yana jikinta, yana manne da jikinta. Na fata an gane. Ita najasa sai ta zama mubashara. Shi yasa yanzu idan akwai fitsari a ƙasa, sai ka kawo kafet ko buzu ka sa, sai ka yi sallah, ai sallar da ta yi. So da ta rufe tsakaninka da najasar. Kun fahimci wannan? Wannan mai tambaya yana cewa tafsirin ayar wa taqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ka faɗi cewa akwai abubuwan da mutum zai yi ta yadda Allah zai bashi ceto, zai iya bashi ceto. To don Allah a taimaka mana da waɗannan abubuwa. Abinda zai iya sa idan kana nufi kai a cece ka ne, ba wani abinda zai sa ka samu ceto a cece ka a ranar kiyama kamar ka mutu da tauhidi tsantsa. Hadisi ne ingantacce cikin Bukhari da Muslim, Abu Hurairah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, man as'adu an-nas bi shafa'atika yawmal qiyama, wane ne yace kowa cancantar samun ceto ka a ranar kiyama? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi, duk wanda ya faɗi la ilaha illa Allah da gaske da ikhlasi ya kuma mutu akan wannan tsantsan tauhidi, yafi komai sa a samu ceto. Ka tsaya akan tsantsan tauhidi ba shirka, tsantsan tauhidin biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba bid'a, to wannan yafi komai sa ka samu ceto koda kana da rauniya abubuwa da yawa. Sheta yana ɗaya daga cikin hadisan da suka fi komai yin albishir ga musulmi, wani hadisi na Abu Dhar yana cikin Sahih Muslim. Ni dai na ɗaya daga cikin hadisin da yafi kowane hadisi a duniya kwantar min da hankali da sa tsammani a wurin Ubangijina. Kuma koyaushe na karanta wannan hadisi sai na gode wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya aiko shi da wannan rahama. Yana cikin Sahih Muslim cikin Kitabul Iman. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya mutu da la ilaha illa Allah, ba wai ya faɗe ka ba, yana da shaidawa cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah, kuma yana da shaidawa cewa ni manzon Allah ne, akwai kyakkyawan la ilaha illa Allah, akwai kyakkyawan Muhammadu Rasulullah zai shiga aljanna. Sai Abu Dhar ya ce ka ya Rasulullah, wa in saraka wa in zina, koda yayi sata yayi zina? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dube shi ya ce wa in saraka wa in zina, ko yayi sata ko yayi zina? Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dhar ya saki ce ya Rasulullah, wa in saraka wa in zina, baka ce fa banda farawa banda mazinaci ba? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in saraka wa in zina. Ya saki ce ya Rasulullah, wa in saraka wa in zina, ko yayi sata ko yayi zina? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in saraka wa in zina wa law rahima anfu Abi Dhar, yace ko Abu Dhar ya so ko Abu Dhar ya ki, haka ne za a yi. Wannan hadisi a cikin Sahih Muslim, kaga zai faranta maka rai musamman ka gode wa Allah abinda ake jin tsoron kai baka yi, ai dole ka gode wa Allah. Sai haka duk abinda kake ka tabbatar da cewa akwai tauhidi, ka mutu da wannan, kama kai fatan ka je karka ce wai sai list din ka an ba wani ya cece ka, kai aikin ka kawai karka yi zina karka yi sata, ka je ka samu ka wuce. Ba waɗannan su ne kadai laifuffuka ba, duk wani laifi da ka sani. Ya faɗi wa in saraka a matsayin haƙƙoƙin mutane, ya faɗi wa in zina a matsayin haƙƙoƙin Allah, karka mutu da haƙƙin wani a kanka, dole sai ka shiga aljanna wallahi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bambancin kamar yadda nake cewa shi ne yaushe za ka shiga, yawwa yawwa, akwai wanda zai shiga a day one, akwai wanda zai shiga a day two, akwai kuma remedial. Allah raba mu da remedial a lahira, wallahi sallahi. A ce ga listinka za ka je aljanna amma ba yau ba, ka je ka jira. Aina za ka jira? Ya ce ka je jahannama, akwai ta tsiyarka sai an goge ta tukunna. Ka yi sallah ka yi wane daga wasu suna ta hayaniya suna ce wallahi ya ci kuɗinmu, wallahi ba ranku yadda ba? Ya ce an ba ranku yadda ba? Kan ba ranku yadda ba? Ya ce je ka ɗan wanke tukun. Amma duk wanda ya mutu da la ilaha illallah zai shiga aljanna. Allah ka sa mu na ciki. Mai tambaya ta gaba yana cewa shin ya halatta mutum ya je kan kabarin wani ya yi masa sallah saboda bai samu labarin mutuwarsa ba sai daga baya? Malamai sun ce wannan ya halatta idan ya zama irin wanda ya zama makusanci ne, ma'aikinka ko wani, kana iya masa sallah kamar yadda ake yin salatul ghaib, ko kuma ka zo daga baya ka yi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama aka samu cewa ya yi akan wannan matar ƴar tsohuwa. Wannan yana tambaya cewa ya matsayin mutumin da bai yarda da hadisin Annabi ba, sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abinda baya cikin alqur'ani to ba addini bane, kuma baya sallar azhar da la'asar sai dai ya tashi cikin dare yayin sallah. A wannan kuma dama wannan dama ya saki hanyar qur'anin ma da yake fada, sai ko alqur'ani yunkin ba sa cewa ba za su yi sallar azhar ba sai su barci sai da daddare su yi. Waɗanda suke da irin wannan aqida suna ake ce musu alqur'aniyun, ko kuma masu kama da irin su, waɗanda za su ce su ba su yarda da hadisi ba sai dai ayar qur'ani, ko kuma waɗansu hadisan ba su yarda da su ba sai hadisin da ya dace da ayar qur'ani, wanda su a ganin su kamar bai saba wa ayar qur'ani ba, kuma hadisin da ya saba wa qur'ani, amma idan a zahirin tunanin su kamar ya saba da ayar qur'ani to sai su ce ba za su dauki hadisin ba. Irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan irinsu. Hadisi yana nan a cikin Musnad, yace yushaqur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi fayaqulu ma wajadnahu fi kitabillahi min halalin ahlalna wa ma wajadnahu min haramin harramna. Yace za a kai lokacin da wani yana zaune kawai yake shingida, a ka masa hadithi sai ce ni ban yarda ba. Yace a ce masa hadisi na ne ni nace sai ce shi da yarda ba. Yace abinda muka samu a littafin Allah na halal shine halal, abinda muka ji a littafin Allah na haram shine haram. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ku saurara, wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu, ni an bani qur'ani kuma an bani kwatankwacin alqur'ani. To su irin su ba ma za su yarda da ma wannan hadisin ba, balle hadisin da yake magana akan sa. To amma babban duhun kai ne mutum ya ce zai karanta alqur'ani ya gane da kansa. Shi yasa wani daga cikin su yazo wai zai yi muqabala da ni, nace kai yanzu dan Allah wani muqabala za ka yi da ni? Nace fadi me kake so? Sai yace ai Allah ya ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu, da wani hadisi za su yi imani bayan qur'ani? Nace o da hadisi ake yi a wannan ayan? Yace kai ba shi ne bai ayyi hadithin ba. Sai da ce to ni kuma Allah ya ce fa zarni wa man yukadzibu bi hadha alhadith, Allah ya ce ka bar ni da duk wanda yake kare ta hadisi. Sai na kama shi sai ce ai wancan ba hadisi ake faɗa ba. Nace wannan ba hadisi ake faɗa. Wannan yace ina hukunci wanda suke cewa waɗanda suke so radiyallahu anhu, don ka ce wa mutum radiyallahu anhu in dai ababin addu'a ne ba kai laifi ba, Allah yarda da wani? Akwai wani neman yardar Allah? Mutum ya maka abu ka ce radiyallahu anka, Allah yarda da kai, an fahimta ko? Amma idan ka faɗa a matsayin laƙabi ne na girmamawa, to wannan laƙabi ne da magabata suka yi ijma'i akan ɗora shi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda su ana faɗa ne la min babi du'a'i fakat wa innama min babi al-khabar, kana faɗa ne domin kana tabbatar cewa Allah ya yarda da Abubakar, sannan Allah ya yarda da Abubakar, ba kana cewa ne Allah ya yarda da Abubakar don bai yarda da shi ba. Amma kai in aka ce maka ba riga an tabbatar Allah ya yarda da wani ba, don haka Allah ya yarda da shi. Ina fata mun fahimta. Amma su sahabbai duka radiyallahu anhum wa radu an, don haka Allah ya yarda da su kuma Allah ya ƙara yarda da su. Kamar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, kana cewa Allah ya ƙara salati da salama akan shi, ai kana iya cewa wani ma sallallahu alaika Allah ya maka salati tunda Allah ya ce huwa alladhi yusalli alaikum. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kana mata laqabin nan baraka tsora wani irin wanda zaka yi wa annabi kuma wani ba, kowaye shi ko da sahabi ne, saboda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama kana bada labari ne kuma kana addu'a. Allah ya yi salati da salama gare shi, Allah ka ƙara salati da salama gare shi. Amma in wani kake cewa kaga kana fatan Allah ya matsani, don haka idan mutum ya faɗi radiyallahu anhu da sunan ya yi addu'a ne wa mutumin, wannan bai laifi ba. Amma in mutum ya ba shi laƙabi ne, yau ya faɗa gobe ma ya sake, jibi ma ya sake, wannan ya ɗaga shi ne yana so ya kai shi cikin sahabbai, wannan kuma babu wani mutum da ake masa wannan, ko da cikin manya-manyan magabatanmu waɗanda suka ga sahabbai ma sai wa sahabban da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma rena matsayin sahabbai ne da kuma rena addini ma, mutum ya ɗauki wani ƙato yana ce masa radiyallahu anhu, in dai zai mai da shi laƙabi haka kawai, inda sunan addu'a ne dalili ya taso kai mata shikenan, amma ka mai da shi haka kawai ya zama wani wato wani shi'ar nata ba wanda ya isa wannan sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wannan ya ce don Allah idan an samu dama a shirya daura. To wannan tambihi ne mai kyau, Allah ya ba mu dama. Muna son irin wannan daga lokaci zuwa lokaci a ce mu haɗa ɗaliban ilimi mu musu daura. Yana cikin abin da mu ma kanmu idan mun zauna tare da sauran ƴan uwa muke yawan magana a kai cewa da ya kamata mu riƙa yi kamar yadda da muke yanzu lokacin ne sai a hankali. Kuma ko da a ce kai kana da ɗan daman to wani kuma abokin da za ku haɗu da shi ku yi shi kuma ta yi shi bai da lokacin. Amma dai ku riƙa yawan tuna mana wannan kuna da haƙƙi a kanmu daga lokaci zuwa lokaci muna yi in Allah ya so za mu yi. Kuma wannan da zai fi ƙwarin za fi ƙarfafa mana gwiwa inda ku ɗaliban ilimi za ku shirya abin da kanku ku yi insha'i. Sai ku kawo mana ku ce muna so mu shirya daura wanda za mu gayyaci ɗalibai kamar kaza. A yi a wuri kaza ku kuma ku zaɓi lokaci sannan ku zaɓa mana muƙarrara inda za a yi to yana za mu iya shiga ciki insha Allah. Amma in kamar mu haka kawai yanzu muna fita a nan harkoki za su sa a iya mantawa. Allah ya sa mu dace. Ya cewa a mata gamsasshen bayani akan hukuncin durƙusawa yayin gaisuwa. In kana nema ka nemi karatunmu na cikin suratu Yusuf za ka ji gamsasshen bayanin da kake nema. Wa karu lahu sujjada, amma yanzu kan ka yi hakuri babu shi anan. Sai wannan na ƙarshe yana ce a taimaka masa da addu'a. Wannan ya ce wai ya halatta mutum ya sa a rubuta masa suratul fatiha a allo a wanke a sha da ruwan zamzam ko kuma ya yi tofi a cikin ruwan zamzam da addu'a a cikin ya sha, duka ya halatta insha Allah. Allah kuma ya amsa. To muna yin addu'a ga shi wannan bawan Allah da kuma dukkan ma'abota bukatu da suke neman addu'a, wannan bawan Allah da aka yi masa rasuwa da Malam Musa wanda iyalinsa baka da lafiya da waɗanda su da kansu ne suke jinya da waɗanda iyaye ko ɗan uwa ko iyalai suke cikin jinya da waɗanda suke da bukatu kowane iri ne na nema a wurin Allah. Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri. Allah ya gafarta mana ya mana rahama ya kuma biya mana bukatunmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullah 'ajilahu wa ajilah wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ya rabbal alamin. اللهم اقض حاجاتنا بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات كل سائل كل ذي حاجة منا. اللهم إنا نسألك أن تقضي حوائجنا أهو حوائج من أوصانا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.